Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 9 ga watan Disambar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Alheri da kanin labarai.
To Hanifa, Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Ma'aikatan jin kaya gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargadi cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da karin yawan masu kamuwa da cutar kwalara. Kana Amurka da Rasha sun yi musayar dan su fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitacce ƴan wasan kwallon kwando Britain Griner, yayin da Washington kuma ta mika wani gawurtaccen dilalin makamai dan kasar Rasha Victor Bout.
To madalla, kanin labaran kenan. Mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Mungunu ya bayyana cewa rashin hukunta masu laifi a kasar ya haifar da matsaloli da ake fuskanta a Najeriya.
Ai binciken nan duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke Najeriya da kasashen waje, kowa yake da hannu, ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals din, saboda haka aka kafa wannan committee.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda hukumomin jihar Difa suka dauki wani mataki na takaita zirga-zirgar babura da keke na sai a jihar sakamakon hare-haren yan bindiga da ake yawan samu a yan kwanakin nan. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai. Mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ma ba za ta so a ce an bar ta bayan China da Rasha ba, waɗanda tasirin su a Afirka ke ci gaba da karuwa. Biden bai gayyaci Burkina Faso, Guinea, Mali da Sudan ba, saboda shugabannin su na soja ne da aka dakatar daga kungiyar EU. Eritrea, yammacin Sahara da Somaliland su ma ba za su zo Washington ba, saboda Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da su. Sai dai wasu da ake zargi da take haƙƙin ɗan adam da danniya a siyasance da suka hada da Masar da Habasha da kuma Zimbabwe za su zo taron. A hira shi da muryar Amurka, Farfesa John Sterling, wani ƙwararre a fannin harkokin ƙasashen duniya kuma tsohon jami'in diplomasiya Amurka a Afirka, ya ce:
Well, look, this is an imperfect world, and so consequently you have to make trade-offs, and I think that at this moment in time it's a very good
yes duba wannan duniya fa ba bata cika goma ba, saboda haka dole ne a sasanta, kuma ina tsammani a wannan lokacin mataki mai kyau ne don gudanar da taron kolon Afirka. Ya kara da cewa akwai tambayoyi da dama, amma a ƙarshe yana da muhimmanci shugabannin Afirka su gana da gwamnatin Biden, musamman bayan gwamnatin Trump wacce ke adawa da Afirka da wariyar launin fata ma a cikin gida. Manazarta sun ce akwai yiwuwar Afirka ma za ta yi amfani da taron wajen matsawa kungiyar AU lamba don shiga kungiyar G20 da kuma samun kujera ta dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatan jin kaya gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargadi jiya Alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da karin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi da mutane da suka rasa matsugunansu ke zaune. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders ta ce tsakanin 26 ga watan Nuwamba zuwa 7 ga watan Disamba an kwantar da marasa lafiya 256 a cibiyar kula da masu fama da cutar kwalara da ke Muniga kusa da Goma da ke gabashin kasar. sulusun mutane kananan yara ne yan kasa da shekaru 5 bisa ga cewa cibiyar sama da mutane 177 ne a halin yanzu suke zaune a wannan mawuyacin yanayin da yake Niyara Gongo dake arewacin Benin bayan sun tserewa mayakan M23 cikin yan makonni da suka shige ya zama tilas mutanen su zauna a sansanin wucin gadin da aka kakkafa da ganye da tampol yayin da ake fama da ruwan sama mai karfi a wannan damuna ta bana Amurka da Rasha sun yi musayar dan fitattun fursunoni jiya Alhamis inda Moscow ta saki fitacce ƴan wasan kwallon kwandon nan Britain Griner yayin da Washington kuma ta mika wani gawurtaccen dillalin makamai dan kasar Rasha Victor Bout Rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular Larabawa daga baya shugaban kasa Amurka Joe Biden ya faɗa a fadar White House cewa Griner za ta dawo gida a Amurka cikin sa'o'i 24 yace nayi magana da ita tana nan lafiya tana cikin jirgi tana kan hanyar ta zuwa gida watanni bayan tsare ta a kasar Rasha cikin mawuyacin hali ba da dadewa ba Britney za ta dawo wajen kaunatattinta sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida wa taron manema labarai cewa wannan ba zaben wane ne ba Amurka da za a dawo da shi bane zabi ne daya ko a yi ko a bari Na so da mun dawo da Paul Whelan a jirgin daya da Britain an tsare Griner ya shekaru 32 a tashar jirgin sama ta birnin Moscow a watan Fabrairu lokacin da ta isa Rasha da zungurin tabar kwalba da ke dauke da man tabar wiwi a Jakarta fitattar ƴan wasan kwallon kwandon wadda ta tafi Rasha ta je ne domin yin wasa da wata kungiyar kwallon kwando ta Rasha a lokacin hutun wasanni a Amurka sai dai bayan kama ta aka same ta da laifi aka kuma yanke mata hukuncin daurin shekaru 9 a gidan yari
to nan ba da jibawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko A daidai lokacin da Najeriya ke fargaban yin hasarar dala miliyan 23 a shekarar 2023 muddin ba a dakatar da sace-sacen gurbataccen mai ba mai baiwa shugaban kasar shawara akan sha'anin tsaro General Muhammad Mungunu ya kaddamar da kwamitin binciken satar mai mai mambobi 12 karkashin jagorancin Manjo General Bari Diomo wanda aka ba makonni 10 ya gabatar da rahoto kamar yadda mai baiwa shugaban kasar shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Mungunu ya bayyana wakilin Umar Faruk Musa a wata hira ta musamman
wannan kwamitin da aka kafa an kafa ne domin an ga cewa duk dabarun da ake yi yanzu za mu iya cewa wajen shekaru 20 ba abin da ya tasiri illa dai an ci gaba da satin kuɗi da dukiyar ƙasa an kusan durƙusar da ƙasa an yi abubuwa da yawa domin a daina wannan abu amma ba abin da ya ku saboda haka gwamnati ta takali wannan matsalan kuma an kafa kwamiti kwamitin nan za su yi bincike sati 10 aka ba su a yi binciken nan duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke Najeriya da kasashen waje kowa yake da hannu ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals din saboda haka aka kafa wannan committee din
to amma ganin cewa ana zargin jami'an tsaro sojoji na ruwa da na kasa da yan ta'adda ko tsagerun yankin Niger Delta da manyan kamfanoni na mai da ke cikin Najeriya har da kamfanin mai na NPC jami'an fa ana zargin suna da hannu a ciki an ya ba ka ganin ko da an ban kado an yi bincike an ba ku rahoto ganin karfin su da galibin da watakila suke da ba lalle ne a ce za a yi musu wani hukunci ba
to wannan abin dai na gane tambayar naka amma ba za a iya ci gaba da wannan abin ba har abada dole a hukunta mutane dole ne a hukunta mutane ba inda za a ce wai an ba da report ba wani abu akan wannan abin ba ko kuma in mutane suna da wata dabara ne a dinga jan da abin nan lokaci har gwamnatin nan wajen gwamnati ya kare wasu gwamnati za ta zo da yake ana maganar jami'an tsaro mutanen gwamnati babu taba su waye ne a cikin wannan abin jami'an gwamnati suna zuwa suna tafiya ne kuma babu mamaki a cikin jami'an gwamnati za a samu gurbin mutane. Saboda haka dole a samu kwamiti da ba a ta da ra'ayin kanta akan wannan abubuwan wanda ba su karkashin jami'o'in gwamnati su duba su yi bincike akan wannan abin mu mika rahoton shi. Muna tabbata shugaban kasa da wani abu akan wannan abu.
Akwai tabbaci cewa mutanen yankin Niger Delta wanda ana ganin da damansu suna cin moriyar wannan badakalar da ake yi da albarkatun mai za su ba wannan kwamiti haɗin kai domin a bankaɗo waɗanda ke da hannu a sace-sace nan da ake yi.
A mafi yawancin mutanen da ke cikin kwamitin ga a mutanen 'yan Niger Delta ɗin kuma an kawo su ne domin su taimaka wa mutanensu. Mutanensu akwai tunanin cewa an yi masu abubuwa da yawa. Kuma jin daɗin abubuwan da aka yi masu ne amma abubuwan da aka yi masu ma da in ka lura in ka duba ka bincika aka ga ba sa ma amfana. Mutane ne kaɗan a cikin da suke samun amfani waɗannan abubuwan da aka yi masu. Duk abubuwan da gwamnatin tarayya kuma ba ma wannan gwamnatin damu na yanzu ba da suke wa mutanen Niger Delta mu ba mu ga inda wato wannan yankin ta ci gaba ba. Domin akwai mutane ne gagararru a cikinsu da suka yi turjiya suka kekashe suka ce dole da ƙarfin tuwon ba su da mukarrabansu ba wanda zai ji daɗin wannan abu a cutar mutanen suke yi.
Janar Muhammad Munguni kenan mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya.
Karan kasar Rasha da na Ukraine sun yi musayar wuta a yankunan gabashi da kuma kudancin kasar Ukraine jiya Alhamis yayin da kasashen biyu suke yaki kan yankin da Moscow ta shafa watanni goma tana kokarin kwacewa. An yi talgudan wuta a dukkan sassan yankin Donetsk da jami'an kasar Ukraine suka ce dakarun kasar Rasha sun yi ta kai hari da manyan motocin yaki a garin. Gwamnatin yankin Luhansk na kasar Ukraine wato gwamnan yankin na kasar Ukraine ya ce Rasha ta tura ƙarin dakaru kusa da birnin Lysychansk a kokarin kwace ƙauyen Bilohorivka. Ya kuma bayyana harin a matsayin mai tsananin gaske. Rasha ta fara kaddamar da hare-hare da dama da makaman roka daga wurare daban-daban tun ranar Laraba bisa ga cewar babban jami'in a Ukraine da suka hada da hare-haren jirgin sama 16 da kuma harin makamai masu linzami 7.
To madalla. Hukumomin jihar Difa a jamhuriyar Nijar sun dauki wani mataki na takaita zirga-zirgar a daidaita sauko keke nafi a jihar a wani mataki na yaki da matsalar tsaro. Wannan sabon matakin ya zo daidai lokacin da ake ganin al'amura sun fara dawowa kamar yadda aka saba a shekarun baya a jihar ta Difa. Don haka wannan matakin ya zo wa masu aikin a daidaita bazata kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Abubakar Isa daga jihar ta Difa.
Lura da yadda 'yan bindiga ke yawan kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar ta Difa, kuma akasarinsu ana amfani ne da adaidaita wajen kai waɗannan hare-haren. Sabon gwamnan jihar Difa Samin Yunus a wani mataki da ya dauka ya takaita zirga-zirgar keke nafe ne ko adaidaita daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na dare da tilasawa masu adaidaita da amfani da hasken wuta a cikin adaidaita ɗinsu a lokacin da duhu ya shigo. Hakan zai ba da damar tantance waɗanda ke cikin adaidaita ɗin tare kuma da mallakar cikakkun takardu. Daga ƙarshe a cikin wannan matakin an haramtawa masu adaidaita fita a birnin na Difa. To komi masu aikin adaidaita za su ce game da wannan sabon matakin? Mama Sale shine shugaban kungiyar masu aikin adaidaita a jihar ta Difa.
Kusan in ce maka katsan muka ji wannan labari mun ji ba daɗi sosai kwarai da gaske. Na farko kuma abinda nake so in sanar ma da al'umma wannan ji yayi ba namu bane na adaidaita kaɗai. Kusan in ce gari duk yau in aka ce an tsaye da adaidaita a ƙarfe 8 to ina ganin kusan in ce wannan walwala da muka samu ta ɗan shekaru 1 biyu ɗin nan kusan in ce yau kamar tana nema ta rushe fadi mu jin dadin mu rushe guda ne ya kamata irin wannan zama in za a yi shi ya kamata a nemi wakilan mu dai koda daga dai ne daga ciki a shawara ta baki mu galibin wani korafi da jama'a suke kawowa wani aikin ba aikin mu bane ba mi amma kusan in ce shawara mu ne ba yi ba za a nemi ta jin bakin mu ma balle in muna da wani abin da zamu kare kanmu mu kare kanmu mu zamu nemi kusan cewa menene mafita kaman ita gwamnati ta jiba irin yanayin da al'umma za su shiga yau in ka jiba a kau a cikin garin nan mutum dubu nawa suke cin abinci bisa cikin addisa daidaitan nan ka dauki misali in kace kauyukan nan ba sa wuta wannan kauyuka in ka dauka majority in ka dauki kauye 30 ko dan suke kauyukan nan akwai wanda samarin su da daidaitan nan ne za su zo su yi tafane kusan da ita da shi suke rike da iyalan su tunda babu noma babu kiwo wannan kusan in ce ma wannan sana'ar matasa da shi suke rike kansu su rike iyalan su
dama dai hukumomin jihar Difa sun saba daukar irin waɗannan matakan bayan barkewar rikicin Boko Haram a jihar ta Difa a cikin shekarar 2015 kahan bisani a sassauta matakan bayan da hukumomin jihar suka lura zaman lafiya ya fara dawowa dan haka mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa Maram Mamadu ke danganta matakin baya-bayan nan na gwamnatin jihar ta Difa Saminu Yunus da mayar da hannun agogo baya ne
hanawan da aka yi ba su ɗan nafi kadai bane ba yana jima kan talakoki ma tunda akwai waɗansu za su yi sana'an su ƙarhe 8 tara har 10 cikin gari in suka yi za su tafi angoyin su a yau kenan in aka ce nafi ƙarhe 8 ne ba yanda za a yi ya zamna ya wuce ƙarhe 8 kenan sana'an nan nashi ya salwanta an takardu da aka ce mutane dole sai sun yi wannan takardun mu gani muke ba lokacin shi bane ba mutane in kace masa yau ka bashi sati daya yayi takarda wannan abun da ake cewa ba realist bane ba abu ne wa'anda ba mai yuwa bane ba kai tsaye mutanen nan in ka dauka kashi 100 bai wuce kashi 1 ba a cikin moto nasu ne ba dukan motonan mutane suke tukawa kenan kudin ma ba a tara ba ba a shirya mishi ba balle a je ai takarda a sati daya kenan muna mu gani muke wannan lokaci da aka kayyade ba lokacin kayyade lokaci bane ba yanzu a bar jama'a su yi sirkile
nayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa kan wannan butun amma hakan bai samu ba Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amerika daga Difa a jamhuriyar Niger
to a gaida Abubakar Isa da ya aika mana da wannan rahoto to masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron sabon shirin manuniya
Mai sauraro tafiya sannu kwana nesa ga shekara tana shirin share shimfidar shigewa a saboda haka mu ma za mu fara waiwaye
wallahi ka dauki biro ka kalli takarda ka rubuta ta aji zaka ga me zai faru abin da bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu
ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba
tun da aka yi zabi ba a yi da ba a cire mu zama ba ma taro ba ma tattauna har shekara biyu da rabi
to shi mai sauraro ko ka iya tuna harkar harkallar hayyake wa juna a gwamnatancen da aka dinga yi saboda abubuwan da suke ganin kamar yanci ne na yan kasa aka ba aka tattauye
an ya taba gaya miki wataƙila sai an hako mutane daga kada kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta ba haushi kare ba zai ci ba
babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza a arewacin kasar nan sai sun san yadda za su fita da shugabanni na kirki
su faɗa mana makamai nawa suka tsaya sojojin Najeriya
to sanatoci suka duba da su ba su ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba
waɗannan fa wasu ne daga cikin muryoyin da zamu murgino muku a waiwayen da zamu fara a wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu don lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da zamu fara waiwaye shirin waiwaye na farko amma na 95 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin ganin ya share wa masu sauraron shi hawaye hawayen kuma amma na yan siyasa da rikicin cikin gidan jam'iyyu da aka dinga gani cikin wannan shekara shi zamu fara waiwayawa kai tsaye domin kuwa a farkon wannan shekara ne aka ji rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Zamfara ya sa sanan Senata Kabir Marafa gaya wa duniya cewa su fa tuntuna kansu ya riga ya waye.
Wallahi ka dauki biron ka takarda ka rubuta ka aji. Zaka ga me zai faru. Abin da bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. To mu ci a dai mun kai ku tsaya da Allah a duba tunda dai an yi fadannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi. To mun ce ku ji ji ku ku zo ku ji. Wannan abin yanzu da kuke kan shi. Watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano. Ku zo ku ji dan yanda za a ku rike abin. In kun kai sai suka a babu kai ku yan bakin ciki daga to shikenan to ku tai mu yan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo. To ka saurara ka ga abin da zai faru.
Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekarau na cikin jam'iyyar APC a wancan lokaci ya gaya wa duniya abin da yasa ake ganin kamar bangaren shi sun dinga yi wa jam'iyyar su ta APC a wancan lokaci ta waye.
Tun da ake zabi ba a yi da yan jam'iyya. Ba a cire mu zama ba ma taro ba ma tattauna har shekar abin da rigi. Babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo ku tattauna. Kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko mu a ga dama ba kare. To ne shi ne rigimu. Aka zo ne za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya. An yi na mazaɓu, an yi na local government, an zo na state. Duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna yadda za a tafi da ajenda.
Game da maganar maɗuɗin ɗumurin kuɗin da aka dinga ɗurawa a ɓangaren wutar lantarki kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na masokilan tarayyar Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu ne ya gaya wa manuniya a farkon wannan shekara cewa an tabbata annati kuma ya kamata a daina yi wa 'yan Najeriya ɓoye-ɓoye.
Ai, ya taɓa gaya miki, wataƙila sai an haƙo mutane daga kada kabari an daure su. Saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba. Kuɗi ne kamar Bahaushe yake sa ma Allah gashin kinkiya aka sa a harkar wutar. Amma abin takaici shine akwai kamfanuka masu dafa wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt 40,000 amma har yanzu a 4,000 muke a Najeriya.
To wannan bincike da kuka fara annan a ina aka kwana yanzu?
Wannan bincike ba zai kare ba. In ka buɗa wani page ne sai kan cewar abin yana da yawa. To an yi kurakure manya-manya gunduma duk wanda aka ga ya kasa dama doka ta ba dama a karbi.
Shi kuwa shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi ga yawo duniya yayi a wannan farkon shekara cewa lalle idan talaka yana son tsira dole ne ya zabi shugabannin da suka goge masu gaskiya saboda tanan ne kawai za a samu sauye-sauye.
Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin kasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kuɗin mutane ba kamar yadda ake yanzu malamai kuma da dogon gemu suna addu'a akan barawo da yake satan kuɗin mutane. Shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu. Ga mutum mai da aka san yayi ƙarya me yasa ba za a ce yayi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira 50 nan muke sai yanzu an ce dala za ta zama kaza nan muke sai yanzu me yasa ba ku waye ga kun ce ya alƙawarin da aka yi mana ba cika ba.
Game da maganar sukuwar sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan tsarkake tsananin tsamin tsaro a farkon wannan shekara da muke shirin fita kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a wancan lokaci kuma gwamnan jihar Yobe gwamna mai malabuni ne baje bayanin gaya wa 'yan Najeriya cewa 'yan adawa ne kawai ke son yi wa talakawan Najeriya a laye.
Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya meye suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na 'yan sandan mu? Ai, su ma 'yan adam ne, ku 'yan jarida ne, ku je ku tambayi sojojin meye sojoji suke kafin zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ku tambayi kuma 'yan majalisar tarayya nawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro. Kowa ya sani irin jirage da ya samar ma sojojin sama da kuma kayan yaƙi da ya samar wa sojojin ƙasa.
To mai sauraro, ko ka tuna taron gaggan 'yan ƙasa da ya haɗa da 'yan kasuwa da tsaffin masu mukamai a tarayyar Najeriya suka ce sun tattara taro ne don tabbatar da sun hana ƙasar ta karye? Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alistair Lamido a wancan lokaci ya gaya wa shirin manuniya cewa kawai wasu masu kwantan kwashe kafar 'yan Najeriya ne suka tattara taron don ganin sun sauya wa kawunansu sunaye.
An ce gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya ba maganar fit ko ifi sun taru har su ɗan gote a ce su Najeriya bayan kuɗuku aka yi abubuwan daga fi ɗaya ku fito gefe ɗaya don neman nan fara ya zo a yi wanda ke ana mulki yanzu a kuma shugaban ƙasar Najeriya ne yana yana kai Obasanjo ya yi Kargo ya yi Murga ya yi Jonathan ya yi sannan an yi gwamnati ta ko'ina kan kurji bai gwamnati sannan a wai gari manya-manya wanda suke amfani abin su zo kuma gefe ɗaya suke za su fito Najeriya daga ina idan suka yi ta
to kai yanzu menene matsayarka game da irin wannan yunkurin
matsayina shine kaji ko idan akwai barna kowa a jikin sa yake game barna yana
game da tsige mataimakin gwamnatin jihar Zamfarawa Malam Mahdi Aliyu Gusaukuwa mai fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya Malam Musa Zubairu ne a wancan lokaci ya gaya wa duniya cewa bargon demokradiya ne kawai wasu ke son ganin ya zagwanye
wato abinda gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokradiya cin mutunci ne ga shari'a cin mutunci ne ga tsarin mulki cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya nan ba maganar siyasa bane ba maganar tsike mutum a mulki akwai yanda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnatin jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'ar nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta nada hannunta ta bar irin wannan mugun abin yana faruwa ba ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yanda doka ta shige saboda haka da wannan ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya
waiwaye adan tafiya na farko cikin shirin manuniya zai karkare ne da maganar likitin majalisa da fada shugaban kasar da ake ganin a wancan lokacin tana ta faman kewaye kewaye shugaban masu rinjaye na wancan lokaci wanda tuni ya tsallake jam'iyyar ta APC ya zuwa yanzu sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya gaya wa manuniya cewa majalisa fata sha karfin a rinka kiran ta yar nanaye
mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu saboda haka ba kaman ba yin jantarwa muke ba shugaban kasa yana shi kore kowa nan kowa dai zai yake ta kowa
to tunda shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya
tana nan halattacciya ai shi ya duba ne yake a don Allah nan gehin an duba da ido rahama to sanatoci suka duba da zuwa sai ka cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da sha ba za su yi shi ba
duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye adan tafiya cikin shirin manuniya na 95 sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe idan muna raye sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fi ko cewa daga juma'an nan fa saura kwanaki 171 ne duk iko da damar da ke hannun sa mulki za a bi ta a daddaye kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isalo Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga labarai a takaice Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayya Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa Ma'aikatan jin kai a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo sun yi gargadi jiya Alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da karin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi na mutane da suka rasa matsugunansu. Kana Amurka da Rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis inda Moscow ta saki fitacce 'yan wasan ƙwallon kwandon nan Britain Griner yayin da Washington kuma ta mika wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar Rasha Victor Bout. To masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamda wanda ya hada ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.